Sashen Hausa na Murya Amurka ke magana akan mitoci 16, 21, da 25. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Niger za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da Dalol FM da Alpha Radio Kumasi, sai kuma tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai. Za kuma ku iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashenhausa.com. Sarare assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Yau ranar Talata 20 ga watan Fabrairu na shekarar 2018. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Sarfila Hashim Gumel da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Kafin ku ji rahotannin da muke tafa da su, da farko ga kanin labarai.
Shugaban Amurka Donald Trump ya bayyana goyon bayan ga yunkurin sake ƙarfafa matakan binciken masu son sayan bindigogi. Yau sojan kasar Rwanda sun yi amfani da alburusai na gaske wajen tarwatsa gungun wasu 'yan gudun hijira na kasar Congo Kinshasa. Wata kungiya da ke bin diddigin yakin Siriya ta ce dakarun da ke goyon bayan gwamnati rike da makamai sun kai hari Damascus.
A shirin namu na yanzu za ku ji cewa gwamnatin Najeriya ta ce za ta sayar da duk dukiyoyin da barayin gwamnati suka sace amma aka gano. Bayan haka za ku ji cewa dubban mutane sun amfana da wani shirin ayyukan lafiya kyauta a jihar Bauchi. Muna kuma dauke da rahoto akan martanin da wasu masana suka fara maidawa akan yunkurin kirkiro wasu masarautun gargajiya a jihar Taraba. Kamar kowace ranar Talata, yau ma muna tafa da shirin noma wanda Sarfila Hashim Gumel shirya kuma zai kawo, amma duk sai bayan labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Shugaban Amurka Donald Trump ya bayyana goyon bayan yunkurin sake ƙarfafa matakan binciken masu son sayan bindigogi biyo bayan harbin da ya kashe mutane 17 a wata makarantar secondary ta nan jihar Florida, a cewar fadar White House jiya Litinin. Goyon bayan Trump na zuwa ne daidai lokacin da ake ta kiran samar da ƙudurin doka da za ta rage yawan harbi. A wani binciken jin ra'ayin jama'a da jaridar Washington Post da gidan talabijin na ABC News suka fitar da yammacin jiya Litinin na nuni da cewa kashi 86 na mutanen da suka ce su 'yan jam'iyyar Democrat ne sun ce dokar ƙayyade bindiga za ta iya hana harbin da ya faru na Florida, yayin da kashi 67 na jam'iyyar Republican ke ganin dokar bindiga ba za ta iya hana faruwar irin wannan harbi ba. Sama da kashi 3 na 'yan jam'iyyun biyu sun ce tantance hankalin masu sayan bindiga da kuma bayiwa masu taɓin hankali kulawa zai iya matuƙar kawar da faruwar irin wannan iftila'i. Kashi 77 na duk mutanen da suka ba da ra'ayin nasu sun amince cewa 'yan majalisun Amurka ba sa ɗaukar matakan da suka kamata wajen hana faruwar yin harbi, yayin da kashi 62 ke cewa Trump baya yin abin da ya kamata. A halin yanzu kuma, shugaban Amurka Donald Trump ya sake zargin tsohon shugaban Amurka Barack Obama da laifin rashin ɗaukar matakan da suka kamata kan katsalandan ɗin Rasha da ta yi a zaben shugaban ƙasa na Amurka na shekarar 2016. Obama shine shugaban ƙasa lokacin zaben shekarar 2016. Me yasa bai yi komai ba akan katsalandan ɗin da Rasha ta yi, a cewar Trump ta wani saƙon Twitter da ya kafe jiya Litinin. Wannan suka da Trump ya yi wa tsohon shugaban da ya gada shi ne na baya-bayan nan a jerin saƙonninsa na Twitter. Wannan ƙorafi ba wani sabon abu ba ne ga Trump, wanda bai ɗauki katsalandan ɗin Rashi da muhimmanci ba, kuma ya sha zargin shugaban da ya gada da gazawa wajen ɗaukar matakan hana faruwar hakan. Cikin watan Disamba shekara ta 2016, Obama ya ƙaƙaba takunkumi ga wasu mutane 9 'yan ƙasar Rasha waɗanda ke da hannu a katsalandan ɗin, kuma ke musguna ma'aikatan diplomasiya Amurka a Moscow, ciki har da ma'aikatan leƙen asiri na GRU da FSB. Haka kuma Obama ya kori ma'aikatan diplomasiyar Rasha su 35 da ke Washington da San Francisco su bar Amurka saboda yin wasu ayyukan da suka wuce na diplomasiya. Ya kuma ba da umarnin rufe wasu gidaje biyu da gwamnatin Rasha ke aikin leƙen asiri cikinsu. To, labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Murya Amurka a birnin Washington DC. Yau sojan kasar Rwanda sun yi amfani da alburusai na gaske wajen tarwatsa gungun wasu ƴan gudun hijira na kasar Congo Kinshasa da suka yi kokarin gudu don ficewa daga sansanin da aka ajiye su wanda suke korafi game da halin da suke ciki. Yanzu ƴan gudun hijira tsakanin 3000 zuwa 4000 ne suka yi tattaki kamar mili 2 daga sansanin nasu na Kizba zuwa ofishin kula da ƴan gudun hijira na Majalisar Ɗinkin Duniya dake a gundumar Karangi a yammacin Rwanda din don bayyana korafe-korafen nasu. ƴan gudun hijira na neman a canja musu kasar zama ne wanda suka ce idan ba a yi musu hakan ba za su taka a kafa su koma kasashen su na asali. Ya zuwa yanzu dai gwamnatin Rwanda da Majalisar Ɗinkin Duniya ba wacce ta yi magana da ƴan gudun hijiran. Wata ƙungiyar da ke bin diddigin yaƙin Siriya ta ce yau Talata dakarun da ke goyon bayan gwamnati da ke riƙe da birnin Damascus sun kai wa gundumar guta hari sun kashe aƙalla mutane 45 a ci gaba da tashin hankalin da ya biyo bayan wani farmaki da aka ce shi ne mafi muni da aka kai a yankin tun shekarar 2015. Ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama da ke sa ido a Siriya da ake kira Observatory ta faɗa jiya Litinin cewa hare-haren ta sama da ruwan bumabumai sun kashe kusan mutane 100. Gabashin guta shirai shi ne yanki na ƙarshe da 'yan tawaye ke da ƙarfi a cikinsa a kusa da babban birnin Siriya, kuma faɗawa tashin hankali ya janyo damuwa daga ƙasashen duniya. Ƙungiyar agaji ta Red Cross ta nuna damuwar ta yau Talata, tana mai cewa ta kafar Twitter, wannan abu ba zai ci gaba ba. Panos Muntis, jami'in kula da ayyukan bada agaji na Majalisar Ɗinkin Duniya a Siriya, ya faɗi a wata sanarwa jiya Litinin cewa lamari ya sake taɓarɓarewa a Siriya. Daga ƙarshe, cibiyar kula da ƙananan yara ta Majalisar Ɗinkin Duniya UNICEF ta ce a duk duniya ba ƙasar da sabbin jarirai suke cikin hatsari kamar ƙasar Pakistan, inda daga cikin jarirai 1,000 da ake haihuwa 46 suke mutuwa kafin su cika wata ɗaya a duniya. A cikin rahoton ta sako kan wannan lamari a yau Talata a matsayin wani bangare na kamfen ɗin da take don rinka kulawa da jarirai a duniya, cibiyar ta UNICEF ta ce matakan Pakistan masu ciki na fuskantar wahala wajen samun kulawa, da yake duk mata 10,000 masu ciki jami'an kiwon lafiya 14 ne kawai ke iya ba su kulawa.
Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Gwamnatin Tarayyar Najeriya ta ba da tabbacin cewa za ta sayar da duk kadarorin barayin gwamnati da aka kama saboda a kawar da yanayin da za a sake maidawa irin waɗannan rukunin mutanen kadarorinsu bayan gwamnatin ta shuɗe, kamar yadda aka gani a shekarun baya da suka wuce. Wakilin sashen Hausa Umar Faruk Musa na da ƙarin bayani.
Shugaba Muhammadu Buhari ne ya bayyana haka a daura a lokacin da yake ganawa da waɗansu ƙungiyoyi na sa-kai na al'umma daban-daban da suka ziyarce shi. Shugaba Buhari ya ce a yanzu dai ba za a sake da irin hakan ta faru ba, domin haka za a tabbatar da cewa an bi duk ƙa'idojin da dokokin Najeriya suka shimfiɗa domin sayarwa 'yan ƙasa dukiyoyin da aka kwato daga hannun ɓarayin gwamnati domin a kawar da afkuwar tarihi ya sake maimaita kanshi. Akan haka, tuni waɗansu ƙungiyoyi da ke fafutukar yaƙi da cin hanci da rashawa suka fara mayar da martani da tsokaci akan wannan matsayi na gwamnati da Shugaba Muhammadu Buhari ya bayyana, inda ɗaya daga cikin irin wannan ƙungiyoyin wato na Alhaji Abubakar Ali yake bayyana min a Freda na yadda shi a Abuja cewa wannan mataki babu shakka zai inganta ya ƙarfafa yaƙin da Najeriya ke da cin hanci da rashawa, domin tabbatar da cewa 'yan baya sun koyi wani darasi na cewa ba za a maidawa ko ba za a yi amfani da ƙarfin gwamnati wurin maida ɓarayi dukiyoyinsu da aka kwato ba.
To wannan nazari ne da tunani wanda kuma ya zo zai daida halin da ake ciki, domin kamar yadda ya faɗa lokacin yana mulkin soja an yi wannan ire ko wani abu mai kama da wannan. Bayan an tumbuke shi aka zo aka mayarwa wannan mutanen wannan kayayyakin nasu da gidajensu da kadarorinsu, saboda haka wannan abu ne mai kyau wanda yake kuma idan aka samu aka yi a gaggawa cikin gaggawa bayan wannan darasin da su wanda abin ya same su kuma gani ne gawa ne ya shi wane tsoron Allah. Amma a faɗa a cikawa shi ne yanzu muke samu gani tasiri zai shi ne idan aka yi gaggauta aka yi wannan a cikin wannan mukin nan.
Kana ganin yin wani ƙudurin doka ya zama wajibi kafin a tabbatar da hakan, ko kuwa a'a matsayi ne wanda idan gwamnati ta yanke shawara a kansa ba za a kalubalance shi ba a gobe wanda zai iya sa a ce a haramta wani ciniki da aka yi akan wannan kaddarorin tunda kotu na ne daman za su haramta wannan dukiyoyin da aka kwato su maida wa gwamnati.
Saboda tunda muna mulkin demokradiya ne duk abin da ya kamata a yi ya zamanto kada ya karo da dokan kasa. Amma yawanci idan ka duba yawancin wannan dukiyar masu shi ko kuma ai mutane sun guji wannan dukiyar ne a yadda na ji ba ya kamata a bi doka. To amma ka san kuma dokar kasar nan yadda yake tafiyan hawainiya sai ka ji in ba an aiwatar da wannan dokan ba. Wata ga ya dau lokaci da yake kuma ya zo ya zama kamar zance jiya.
To amma tunda shugaba Buhari ya kyamaci wannan abun da aka yi a baya, ba ganin akwai haƙƙi a kansa ya tabbatar da cewa shugabannin da ke da hannu a wannan badaƙalar ta baya an gurfanar da su a gaban kuliya ko an ɗauki mataki a kansu dangane da dokar ƙasa saboda sun ci amanar ƙasa na mayarwa barayi dukiyoyinsu wanda gwamnati ta kwace daga hannunsu.
To ba shakka idan aka yi hakan zai yi tasiri. To amma kada ka manta ba idan an kace duk zaka bi barayin Najeriya sai ka tsawon shekaru aikin naka ba kari kama barayin gaba daya ba. Amma idan akwai kwafaran shaida kan cewa an yi wannan abun ko wanda suka aka mayar da wasu ma da kansu su da kansu gwamnati yana da iko da za ta iya ka kwace wannan dukiyar nan a mayar wa al'umma.
Abubakar Ali kenan daya daga cikin shugabannin kungiyoyin sa-kai masu fafutukar yaƙi da cin hanci da rashawa a Najeriya a tattauna da ne da shi Umar Faruk Musa murar Amurka a Abuja, Najeriya.
Madalla a gaida Umar Faruk Musa. A jihar Bauchi mutane sama da 15,000 ne suka amfana daga shirin samar da ayyukan lafiya kyauta wanda kakakin Majalisar Dokokin Tarayyar Najeriya Honorable Yakubu Dogara ya dauki nauyinsa. An gudanar da ayyukan lafiya iri-iri da suka hada da gwaje-gwaje da fida da raba magunguna da kuma ba da tabarau ga masu matsalar ido. Wakilin sashen Hausa Abdulwahab Muhammad na da ƙarin bayani.
An gudanar da ayyukan lafiya ne a harabar asibitin koyarwa na Jami'ar Ahmadu Bello da ke Bauchi, inda marasa lafiya daga yankunan kananan hukumomi guda 20 da ke jihar Bauchi suka halarta. Dai ta bakin waɗanda suka halarci wurin da aka gudanar da ayyukan lafiya.
Kawule, na zo batun hainiya ne wanda ya dame ni. To kuma yanzu gashi nan ni ne namba na 323. Addu'a ma shi wannan bawan Allah. Gaskiya taimakon yayi kokari. Kuma kyauta ne, Allah ya taimake shi.
Yanzu ina so in sami likitan da zai dube ni saboda kai kai na rabu da shi.
Kai kai na ina ne?
Nan gaba na gefe na da so hammata na duka yana min kai kai da kuma gefe nono na nan. Ya kai kusan shekaru 8 ma yanzu haka. Ina fama da shi.
Ko zai ga mu sunanki?
Eh, sunana Rose Morris.
To daga ina yake zo?
Daga Rafin Zurfi.
To me ka yi kina?
Na zo a duba lafiyan jikina inda yake damuna.
Mene ciwo ne yake damuna?
To ciwon na ga ina da ulcer. Nakan sha magani amma yana kama min hakar gari na gadon baya na wuya nan na ta ciwon kai kuma ina da low BP.
To neman taimako.
Wani ciwo ne yake damunka?
Ina da suga, ina da hawan jini, ina da ido. Duk kuma abin da aka faɗa da aiki ne.
Ibrahim Haruna daga nan Bauchi. Amu operation ne yanzu.
Na me?
Na appendix ne. Yes, kuma muna godewa Allah ma shi Yakubu Dogara da wannan abun da ya mana.
Musta Iliya Habila shine mai tallafawa Right Honorable Yakubu Dogara fannin labaru. Yayi bayanin makasudin shirin samar da ayyukan lafiya.
Kai ma ga san aka ce lafiya war jiki. Duk wanda ya sami lafiya yana nan ya sami wadata. Daga lokaci zuwa lokaci ya kamata ya kawo wannan tallafi saboda mutane marasa galihu su ci moriyar wannan tallafin.
Dr. Joseph Haruna Kibu shine ya jagoranci likitocin da suka gudanar da ayyukan lafiya. Ga abin da yake cewa.
Right Honorable Yakubu Dogara shine ya kawo mu nan garin Bauchi mu taimaka ma karsasu da kuma marasa lafiya a hanyoyi na bada magani na hawan jini, magani ciwon suga da kuma fida da duk wani irin cuta wanda ilimin da kuma kayan aiki mu zai ke muna yin shi. Musamman yau ma mun wani buban fida wanda ana ce da ta conjoint twins, wato Siamese twins kenan.
Wanda yake suka haɗe.
Aiyah hadi. Wannan yarinya sunan ta Kilema daga nan garin Bauchi suka zo asibitin nan, basu da kuɗin jinya, basu da kuɗin aiki. Chief Medical Director na asibitin Dr. Alkali ya ce ko kungiya ta namu za su iya mu dauke nauyin wannan. Muka yarda. Likitoci guda bakwai aka taro a kanta kusan awa biyu mun samu mun raba su. Dayan tun dama ba ya da rai saboda haka, amma dayan wanda tana da lafiya an gama aiki tana nan lafiya, tana special care baby ne.
Abdulwahab Muhammad Muda Amurka daga Bauchi a Nigeria.
Ya Ubangiji sarkin baiwa.
Madalla a gaida Abdulwahab Muhammad. Yanzu haka wani yunkurin kirkiro ƙarin masarautun gargajiya da ɗaukaka darajar wasu sarakuna a jihar Taraba ya so mu jawo martani daga masana da ƙungiyoyin fafutuka, inda wasu ke danganta lamarin da zaben shekarar 2019 da ke tafe. Ibrahim Abdulaziz wakilin sashen Hausa na da ƙarin bayani.
Wasu majiyoyi ma da na ko cewa tuni wannan batu ya kai ga hannun wasu daidaikun 'yan majalisa dukkan jad da ake sa ran za su bada haɗin kai. To sai dai kuma a wajen taron manema labarai a Jalin Gofar jihar, wasu dattawan jihar su ma an karar da gwamnatin jihar ne game da illar da ke akwai na kirkiro wasu masarautu a yanzu, musamman ma a wannan lokaci da jihar ke fama da tashi-tashi hankula da kuma faɗin ƙabilanci a wasu sassan jihar. Boba Yaro Mafindi da ke cikin dattawan jihar ya ce ba haka ma ake kafa masarautu ko kuma daga darajar masarauta ba, inda ku iya ba da misali da masarautar Takum da aka ma ɗauki tsawon shekaru babu sarki.
Da muka bincika muka tarar gaskiya ne sare da wani ta ba da a ciki, shi ya sa muka ce ya kamata mu jawo hankalin gwamnati abinda suke so su yi nan, suna so su yi shi ba daidai ba. Baya ga haka ma mu damuwanmu shi ne inda dai gwamna yana da jin daɗi maganar sarauta, yana da kishin sarauta, da zai fara da garin su Taku inda aka yi shekara 20 ba su sai bai baltalagazi nasu ba, bai naɗa musu sarauta ba. To meye wannan ka zo kana yankan wuraren mutane kana naɗa sarauta? Kuma alisabinsa yana gani yin haka zai taimaka masa a haɗe mai zuwa.
Shi ma dai da yake ƙarin haske, wani lauya kuma kusa kungiyar ci gaban Taraba ta Taraba Concerned Citizen Forum barista Mbe Mustapha ya ce akwai abun duba game da wannan batu.
To wannan yana nuni da cewar shi wannan gwamna har yanzu bai ji bari ba, har yanzu yana so ya kawo mana rudani da matsaloli a tsakankaninmu. Sarakunan nan su ne iyayenmu, iyayen ƙasa su ne waɗanda idan matsaloli ma suka tashi ake neman su don su warware, don su kawo maslaha. Yau sai aka waye gari, su ne gwamna yake so ya kawo rudani da rashin girmamawa da reni a tsakankaninsu.
Don tabbatar da halin da ake ciki a yanzu game da wannan batu, na ta kai ruwa rana ma'aikatar kula da ƙananan hukumomi da masarautu ta jihar Taraban, to amma ko haka ta fa bata cimma ruwa ba, don ban take sa samu babban sakataren ma'aikatar ba, wanda aka ce da ni yayi bulagaro. Haka nan kuma ta buga wayarsa amma ko ba ɗauka ba, kuma babu ma amsa sakon katar kwana da na aike masa. To sai dai ko da na tuntubi mai baiwa gwamnan jihar shawara ta fuskacin harkokin siyasa Abubakar Bawa ya ce bai da cikakken bayani, amma ko ya ce zai bincika.
Gaskiya mu ba ni da wannan labari, ni sabon labari ne a wurina, ba ni da wannan labari. Kuma ka san cewa gwamnatin siyasa kullum idan gwamnati za ta yi abu za ta lura akan demand na talaka. To amma gaskiya ni kam a matsayina na advisor wannan gwamnati ba ni da masaniya cewa akwai wannan batun daga sarautu ko kuma batun dakushe wasu ko kuma batun kirkiro wasu, to ba ni da wannan masaniya. So far ban san wani abu haka ba, kai ko ma akwai shi hakan din House of Assembly ne za a kai. Idan an kai House of Assembly kuma kowane gunduma suna da wakili. In abun talaka ba su so zai dawo House of Assembly ya ce kai talakan su ba su so, idan kuma public opinion ne a yi shikenan abun da mutane suka zaba kenan.
Ya zuwa yanzu ma dai wata majiya a majalisar dokin jihar ta ce akwai batun girkiro masarautun ko da ke ba a bayyana ta ba hukumance, wanda kuma yanzu an zura ido a ga koshin shugabannin majalisar za su bayyana a zauren majalisar ko kuma a'a, wanda kuma yanzu lokaci ne ma kawai ke iya bada amsar tambayar. Ibrahim Abdulaziz, sashin Hausa na Murar Amurka daga Jalingo a Najeriya.
Kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na Murya Amurka a birnin Washington DC. Agogon mu anan yana cewa karfe 10:20. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da saduwa da ku ta cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Sarfil Hashin Gumel daga nan sashin Hausa na muryar Amurka zan gabatar. To idan masu bibiyan mu a shirin za su iya tunawa, mun taba kawo muku wani shiri da ya dubi kan wani aikin haɓaka hanyoyin tafiyar da noman rani da wata kungiya ke yi mai taken Transforming Irrigation Management in Nigeria, wanda ya maida hankali kan samar da hanyoyin ban ruwa cikin sauki, wato trimming a takaice. To shirin noma ya karɓi bakuncin injiniya Anthea Udo, ɗaya daga cikin jagororin wannan shiri, wacce ta zo nan ofishin mu na Washington DC yayin da take halartar wani taro da babban bankin duniya ya shirya a nan. Ta kuma zanta ne da abokin aiki na Muhammad Lalo, inda da farko ta fara mai bayani kan wannan aiki nasu na trimming domin bunƙasa harkar noman rani.
Trimming project din ne Transforming Irrigation Management in Nigerian project. Wannan project ne an kawo saboda a shirin inganta noman rani. Kuma wannan project na Federal Ministry of Water Resources da Bankin Nigeria da Bankin Duniya
suna ma'aikatar da ke kula da harkokin da suka shafi albarkatun ruwa kenan da Bankin Duniya shine su ne suke kula da suka aka hada hannu da su ake wannan aiki kenan.
Aka hada hannu da su su gan lailai ce manoma sun samu riban noman su. Amma wannan taimakon ana bada a state guda biyar, an fara da state guda biyar, an fara aikin yanzu
jihohi biyar kenan.
Jihohin biyar muna da project din kaman a Sokoto state, muna da Middle River Valley Irrigation Scheme da yake Gurunyo. A Zamfara state muna da Bakolori Irrigation Scheme da yake Talatan Mafara. A Kano state muna da Kano River Irrigation Scheme da yake Kura. Kuma a Hadeja Valley muna da Hadeja Duse kina muna da Hadeja Valley Irrigation Scheme da yake Hadeja. Har da ma Dadin Kowa muna da Dadin Kowa muna aikin a Dadin Kowa Irrigation Scheme da yake Dadin Kowa. Duk wannan taimakon da za a bada ne manoma su samu riban noma. Amma ya kamata su canja hali da halin da suke ciki yanzu.
Kaman wani irin hali kenan?
Halin yanzu in an shiga kaman project areas din
inda kuke waɗannan
inda muna aikin, za ka gance an jefa datti, an cika cikin canal din hanyoyin ruwan da datti. Kuma wannan dattin da aka sa har da manoma da mata da masata da yara su ne suka sa wannan datti. Kuma dattin ina hana ruwan ya wuce sosai da manoma za su ci riban noman su. In ruwan bai shiga hanyoyin ruwan gonan su sosai ba, gaskiya ba za su samu riban kaman da ya kamata su samu ba. Kuma a cikin wannan aiki za a nuna ma manoma inda za su yi su canja halin noman rani da muke ciki yanzu zuwa sabon noman rani.
Kaman taya kenan?
Kaman yanzu da ba extension workers a su wannan
malaman gona kenan,
malaman gona. Yanzu an sama musu malaman gona da zai koya musu ce in shinkafa ne da za a shuka, za a nuna musu wannan lele speci ne da za ka shuka lokacin noman rani. Kaman lokacin noman rani ya kamata ka shuka wannan za a samu riba. In ka shuka wannan ba za a samu riba ba.
Wato kaman ita kanta shinkafar nau'i ce, dole sai an zaɓi lokacin da ya kamata a shuka ta. In aka shuka ta a daidai lokacin da bai dace ba, ba za a samu riba ba.
Ba maganan shinkafa kowai ba, ko vegetables din ma akwai lokacin noman rani za a samu riba fi seasonal
wanda ake yin su a lokaci
kaman their seasonal crops aka kira
lokacin da ake shuka su.
In an shuka lokacin da ai kamata a shuka za a samu riba, amma no su manoman ba san wannan ba. Dole za a koya musu, za a koya musu ce lele in an bada credit facilities din ga hanyoyin da za bi
ba su sukan
da za ka da ba za ka samu wahalan biyan kudin interest ba, kudin bashin ba. Kuma muna so su hada kai su manoman su shiga kungiyar manoma. In sun shiga kungiyar manoma za a samu sauƙin samu kayan aikin. Amma in ba samu, in ba shiga kungiyar manoman ba zai yi wuya su samu wannan taimakon da ana so a bada.
Wato mutum ba zai iya zuwa shi kadai ya ce a taimake shi ba sai an zo a
ina da wuya.
Injiniya Anthea Udo kenan, ɗaya daga cikin jagororin da ke tafiyar da shirin Trimin na bunƙasa harkar noman rani a Najeriya. Idan Allah ya kai mako mai zuwa, za ku ji ƙarshen wannan hirar, inda za ta taɓo irin ƙalubalen da suke fuskanta da kuma wani muhimmin saƙo da take da shi ga masu noman rani. Yanzu a madadin abokin aiki na Muhammad Lalo da baƙuwar tamu Injiniya Anthea Udo, ni Sarfil Hashin Gumel ke cewa a huta lafiya.
To a gaida Sarfil Hashin Gumel, masu sauraro za a yi mana aikin gafara, ba za mu samu damar karanto muku kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana ba, amma yanzu ga takaitattun labaran duniya.
Shugaban Amurka Donald Trump ya bayyana goyon bayan yunkurin sake ƙarfafa matakan binciken masu son sayen bindigogi biyo bayan harbin da ya kashe mutane 17 a wata makarantar secondary ta nan jihar Florida, a cewar Fadar White House Jay Litinin. Goyon bayan Trump na zuwa ne daidai lokacin da ake kiran samar da ƙudurin doka da za ta rage yawan harbi. A halin yanzu kuma, shugaban Amurka Donald Trump ya sake zargin tsohon shugaban Amurka Barack Obama da laifin rashin ɗaukar matakan da suka kamata kan katsalandan ɗan da Rasha ta yi a zaben shugaban ƙasa na Amurka na shekara ta 2016. Obama shi ne shugaban ƙasa lokacin zaben 2016. Me ya sa bai yi komai ba a kan katsalandan ɗan da Rasha ta yi, a cewar Trump a wani saƙon Twitter da ya kafe jiya Litinin. Yau sojojin ƙasar Rwanda sun yi amfani da alburusai na gaske wajen tarwatsa gungun wasu 'yan gudun hijira na ƙasar Congo Kinshasa da suka yi ƙoƙarin gudu don ficewa daga sansanin da aka ajiye su, wanda suke ƙoƙarin wato ƙorafi game da halin da suke ciki. 'Yan gudun hijira tsakanin 2,000 zuwa 3,000 ne suka yi tattaki kamar mil 2 daga sansanin nasu na Kiziba zuwa ofishin kula da 'yan gudun hijira na Majalisar Ɗinkin Duniya da ke a gundumar Karangi a yammacin Rwanda don bayyana ƙorafe-ƙorafen nasu. Cibiyar kula da ƙananan yara ta Majalisar Ɗinkin Duniya UNICEF ta ce a duk duniya ba ƙasar da sabbin jarirai suke cikin hatsari kamar ƙasar Pakistan, inda daga cikin jarirai 1,000 da ake haihuwa 46 suke mutuwa kafin su cika wata guda.
Masu sauraro, a nan za mu dasa aya, sai kuma can an jima da daddare za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin Sarfila Hashim Gumel da ya taya na gabatar da shirin, da Mai Sa'ida Hamdum da ta haɗa shirin da bada umarni, da injiniya mu Mr. Dan, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya. Yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin Yau da Gobe.
Oh, no.